babban sakataren ungiyar farar hula da kananan hukumomi na Ghana ko Clubsa da tadaici Isaac Bamboy Ado shine ya sanar da haka a wajen bikin kaddamar da ungiyar ƴan fansho na ƙasa wato FUSPA a birnin Accra yace kudirin zai bayar ma'aikata zabin dakatar da bayar da gudunmuwa ga asusun hukumar inshora ta SMIT bayan sun kammala biya na watanni 180 kamar yadda dokar fansho mai lamba 766 ta shekarar 2008 ta nuna.
We think that the minimum required is 180 months and then you are pensioned out. So it's your option now.
Muna tsammanin duk wanda ya samu watanni 180 yana da fansho don haka zaɓi ne a gare ni bayan na ba da gudunmuwar watanni 180 wato kashi 13.5 cikin 100 zan iya amfani da sauran a wani tsarin fansho na daban. Yace wannan kuduri ne da za su tura gaba don ma'aikata su samu damar ficewa daga tsarin insurance ne da ke kula da fanshin ma'aikata a kasar. Dokar fansho mai lamba 766 tana dauke ne da tsarin fansho mai awa uku da kuma hukumar sa ido akan yadda za ta tafiyar da tsarin yadda ya kamata. Wato hukumar kula da fansho ta kasa NTRA masani akan harkokin kuɗi da tattalin arziki Hamza Adam Tijjani ya ƙarin bayani akan dokar fansho.
Pension Act 766 ya nuna cewa duk ma'aikacin gwamnati za a ringa fidda kaso 5% na albashinsa a ringa adana masa idan ya je retire wayannan kudade za a dinga bantalewa na wata-wata ana biyan sa. To in mun duba wannan dokan kasa za mu ga cewa kan mutum ya kai matsayin da zai contribute in ya je retire za a ringa bashi kudi shine sai ya adana kudinsa na wata wato kaso 5 kenan cikin 100 an adana shi tsawon watanni 180 mun duba 180 kuma zai ba mu shekaru 15 kenan. To idan mun duba wannan doka kiran da Isaac Bamboy secretary na Clubsac shine wai in an samu ma'aikacin gwamnati ya iya ya adana kudinsa na shekara 15 wato watanni 180 kenan kamar yadda dokan kasa na Pension Act ya nuna a baiwa ma'aikacin zabi in ya ga dama ya ci gaba da adana kudinsa ko kuma ya kai lokacin da a daina fitewa amma ya kai in ya je retire za a bashi.
Manufar kafa kungiyar ƴan fansho ta kasa ita ce tallafawa tare da magance bukatun waɗanda suka yi retire bayan hidimar aiki da suka yi. Haka kuma kungiyar za ta dinga tattaunawa da gwamnati don samar da isassun matakai da hanyoyi da waɗanda suka yi retire za su samu fansho mai inganci kuma cikin sauƙi. Shin gwamnati za ta so wannan mataki da kungiyar ma'aikata ta ɗauko? Hamza Tijjani ya ce.
Jajin wannan kuma zai yi wahalan gaske saboda inda ake adana kuɗin ya zama wani wuri ne da yake idan gwamnati ya waiwaya yana neman kuɗi cikin gaggawa yakan je wannan wuri ya je ya ranco wato kudaden da ma'aikatan gwamnati ke ajewa idan suka je ritaya za su ringa biyan kansu. To abu ne da yake ina jin zai yi ma gwamnati wahalan gaske jayye tabbatar da shi saboda watanni 2 or 3 da ya wuce ina jin biyan albashin ma'aikatan gwamnati sai da wani labari da muka samu sai da gwamnati ya je wurin Senate aka je aka yi wasu rance ko aka ranto wasu kudi aka biya ma'aikata. A halin yanzu akwai kudi kimanin sama da 3 million Ghana cedis inda Senate suke bin gwamnati bashi biye ya biya ba. To kaga in ya kasance kuma za a ba ma'aikata zabi da bayan shekaru 15 su zabi in ma su aje kudin su wurin Senate ko kuma su aje wurin inda suke su kaga wannan zai sa kudaden da ake ajewa Senate ya ragu kuma wannan abu ina jin ba zai taimaka ma gwamnati ba.
Mataimakin minista samar da ayyuka da hulɗa da ƴan ƙwarugo Bryce Wilkubirbe ya yaba da kafa kungiyar ƴan fansho kuma ya kuka da irin halin kuncin da ƴan fansho ke fuskanta idan sun yi ritaya. Idris Abdullahi Babu, sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.